الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا شين درسي مدرسي بسبعين دقيعة. لكتاب قلوب المرام. لكتاب ابن حجر العسقلاني. زام كان تفرقا بادي نبيه. باب صدقة التطور إن شاء الله لدى حديثنا بريشدة لهمسند الآية زوى حديثنا بريشدة لهمسند الآية وأن درسنا جنى بياني لمدى صلى لن صدق عمد الجرمى ابن حجر يقار قبطة ونم بياني kafin ya kawo hukunci wanda ya tabbata a sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallam wato game da sadaka ya fara gabatar da wannan hadisi guda uku don bayanin falala mafi girma wanda musulmi yake samu a dalilin sadaka an Abi Hurairata radiyallahu anhu an karbo hadisin nan daga Abu Huraira الله مدوكي قال مصير ذا عن النبي صلى الله عليه وسلم يا كربو حديث لدى النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يجي سبعة يظلهم الله في ظله أقوي متعني هدى بقوي فتو أقوي متعني كشي بقوي وعند الله مدوكي ذي يمس إنوى zai saka su a cikin inuwarsa yau malazilla illa zillu a ranar da babu wata inuwa ba ce inuwarsa akwai mutane kashi bakwai yuzilluhumullahu fi dhilli wadanda Allah madaukaki zai musu inuwa wato zai saka su a cikin inuwarsa yau malazilla illa zillu a ranar da babu wata inuwa ba ce kashi fa zakara alhadith wato sai Abu Huraira ya ambaci hadisin wa fihi Ibn Hajar ya ce a cikin waɗannan mutane guda bakwai din bai kawo hadisin gaba ɗayansa ba illa dai ya ciro mahallu shahid abinda yake so ya kafa hujja da shi game da falalan sadaka falala mafi girma don wannan ita ce falalan sadaka mafi girma da musulmi yake samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa rajulun daga cikin waɗannan mutane guda bakwai akwai mutumin da tasaddaqa bi sadaqatin yayi sadaka ya bada wata sadaka ta sadaka bi sadakati wato ya bada wata sadaka fa akhfaha sai ya koya wannan sadaka hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu har dai hagunsa bai san ma abinda damansa wato ya bayar ba hagunsa bai san abinda damansa ya bayar ba saboda koyi wannan sadaka idan aka ce mutum ya bada sadaka hagunsa bai san abinda damansa ya bayar ba wannan ya nuna cewa bai kirga ba ce dai idan za a kirga abinda za a bayar dole hagu zai sani duk mutumin da yake bada sadaka a goye saboda tsananin koyewa hagunsa ma bai san abinda damansa ya bayar ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin saboda tsananin koye sadakan kai kanka da ka bada sadakan baka ma san nawa ka bayar ba domin idan hagunka ya sani ka sani idan hagunka bai sani ba to damar ka ta bada abinda hagunka bai sani ba kuma ana kai kanka baka san yawan abinda ka bada sadaka ba mutafakun alai wannan hadisin yana sahihul bukhari kuma yana sahih muslim al-imam al-bukhari da muslim sun yi ittifaqi wajen ruwaito shi to akwai matsaloli guda uku game da wannan hadisi wadannan matsaloli guda uku muhimmai ne wadanda ya kamata mu sani shi ibnu hajar ya kawo hadisin nan a takaice bai kawo shi gaba dayansa ba saboda baya son littafin ta yi girma na haka sai turo mahallu shahid illa kawai abinda yake so ya dafa hujja da shi daga cikin hadisin ya kyale saura a matsala ta farko ita ce yana so ya nuna mana cewa a ranar kiyama babu abin da dan adam yake tsananin bukatar sa fiye da inuwa babu idan aka tashi filin hisabi babu abin da dan adam yake tsananin ya samu yake da tsananin bukatar a ce ya samu kamar a ce wato ya samu inuwa saboda ya tabbata a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam zafi yana zuwa ta gaban mutum zafi yana zuwa ta saman mutum waɗannan duka sun inganta a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ta ya ake zafi ya zo ta gaban mutum akwai hadisai da dama amma muhimmi daga cikinsu shine hadisin Abdullah ibn Mas'ud wanda shine malamai suke kafa hujja da shi hadisi ingantacce wanda Abdullah ibn Mas'ud yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya ce yauta bi jahannama yawma id a wannan rana da mutane suke taruwa a filin hisabi za a kawo wutar jahannama za a zo da ita annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laha sab'una alfa zimamin tana da rizami guda 70 ma'a kulli zimamin 70 alfa malaki tare da kowane rizami akwai mala'ika 70 wutar jahannama tana da linzami 70 sannan kowane linzami yana da mala'iku 70 da suke rike da shi wanda in ka hada lissafi za ka taras wato akwai mala'iku biliyan 4 da miliyan 900 waɗanda suke rikon wutar jahannama waɗannan mala'ikun ba kuma kowane mala'ika ba ne minan mala'ikatul ashidda wala ya'lamu quwwatahum illa Allah babu wanda ya san tsananin karfin waɗannan mala'ikun sai dai Allah amma an dai ce maka mala'ika 70 ke rike da linzami 70 kowanne linzami akwai mala'ika 70 wanda ke rike da shi sannan waɗannan mala'ikun annabi sallallahu alaihi wasallam bai gaya mana karfin su da kuma girman su ba za a kawo ta jahannama a wannan fili na hisabi a cikin littafin na tuhfatul ahwazi da mujallal na 7 shafi na 249 aka ce yu'ta biha min al-makan alladhi khalaqahu Allah ta'ala fihi annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce za a halicci wutar jahannama a ranan ba, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yuta bi jahannama, za a kawo ta. Ashe dama can tana nan, akwai wani guri da Allah madaukaki ya ajiye wutar jahannama, amma a ranar hisabi za a zo da ita. Wa yadullu alaihi qawluhu ta'ala, kamar yanda ya zo cikin alqur'ani a suratul fajr, waji'a yawma idhin bi jahannama, waji'a yawma idhin bi jahannama, yawma idhin yatadhakkaru al-insanu wa anna lahu dhikra. Kaga ya tabbata cewa kawo wutar jahannama za a yi, don haka tuntuni an riga an halicce ta, za a zo da wutar jahannama. Allah subhanahu wa ta'ala yace yawma idhin yatadhakkaru al-insanu, a wannan rana dan adam yake samun wa'azi, yake makansa fada, a ranar mutum yake daukan wa'azi. Wa anna lahu dhikra, taya za a yi kuma wa'azin ya masa tasiri, a ranar mutum ya tabbatar da gaskiya gaskiya ce, amma gaskanta gaskiya a wannan rana ba shi da tasiri. Don haka yasa Allah subhanahu wa ta'ala yace wa anna lahu dhikra, wani tasiri ne wa'azi, wa'azuwa zai masa a wannan ranar hisabi, ya'ni yawmal qiyama. حديث عبد الله بن مسعود ان ينا صحيح مسلم كتاب الجنه وصفه نعيمها باب في شده حرب نار جهنم حديث رقم 2840 ينا سنن الترمذي كتاب صفه جهنم باب ما جاء في صفه النار اكوي حديث عدي بن حاتم الطائي يجي النبي صلى الله عليه وسلم يجي yanzuru baina yadai, idan adam zai dubi gabansa, idan dan adam ya dubi gabansa, fa tastaqbiluhu an-nar, sai wuta ta fuskance shi. In dai ka daga ido gabanka ba abin da kake gani banda wutar jahannama. Don haka sai manzon Allah yake faman istata'a minkum an yattaqi an-nara walau bi shiddi tamra, wanda zai iya kare kansa daga wuta a ranar hisabi to yayi kokari ya kare kansa tun yana da rai a nan duniya, ya ba da sadaka ko da sadakan nan rabin kwayar dabino. Hadisin yana sahihul Bukhari kitabur riqab babu man nuqisha al-hisab uzziba, wato hadisin Adi ibn Hakim, wannan ya tabbatar da cewa lalle ana zuwa da wutar jahannama a filin hisabi. Ya zo cikin ayar Al-Qur'ani, ya zo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam, ya tabbata cewa waɗanda ke filin hisabi suna hange, suna ganin wutar jahannama. Allah madaukaki ya ce wa burrizatil jahimu liman yara, duk wanda ke iya gani to zai ga wutar jahannama a filin hisabi, amma aljanna fa ba a kawo ta a filin hisabi. Abinda Allah madaukaki ya faɗa a cikin Al-Qur'ani, wa udlifatil jannatu lilmuttaqina ghayra ba'id, ana matso da aljanna amma ga masu kiyaye dokokin Allah kawai. Don haka yasa ba kowa yake filin hisabi yake ganin aljanna ba, sai Allah madaukaki ya kai kafirai makomar Allah ta tare, sannan ake fito da aljanna a matso da ita ga musulmai kafin nan ayi umarni gare su shige ta, nan kuma akwai siradi a gabansu. Wannan ya tabbatar da cewa a filin hisabi ana ganin wutar jahannama. Akwai zafi da ke zuwa ga mutane ta gaban su. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace faman istata'a minkum an yattaqi an-nara, wanda zai iya kare kansa daga zafin wutar jahannama to yayi kokari ya kare kansa ta hanyar sadaka walau bi shiki tamra ko da rabi dabino. Kaga ya tabbata cewa idan aka kawo wutar jahannama zafin nata yana isowa ga mutane, babu abin da zai kare ka daga wannan zafi ta gabanka wato sai dai sadaka. Sannan kuma zafi yana zuwa ta saman mutane, zafi yana zuwa ta saman mutane a filin hisabi. Akwai hadisin Al-Miqdad ibn al-Aswad yace sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, nafi manzon Allah yana cewa tudna shamsu yawmal qiyam min al-khalqi, za a matso da rana wato a filin misali za a matso da rana kusa da kawunan mutane hatta ta kona min hunka mai gidari mili har sai rana ta kasance abinda ke tsakaninta da kawunan mutane gwargwadon mil ɗaya ne hadisin yana sahih muslim kitabul jannati wa sifatu na'imiha babul fi sifati yawmil qiyama a'azana Allahu ala ahwaliha za a matso da rana kusa da kawunan mutane tabarar da ke tsakanin rana da kawunan mutane mil guda ne hadisin yana sunan turmizi amma akwai ƙari da aka samu riwaya ta al-imamu turmizi yana babu ma ja'a fi sha'anil hisab hadisin al-miqdad ibn al-aswad annabi sallallahu alaihi wasallam yace udniyati shamsu min al-ibadi za a matso da rana kusa da bayi hatta ta kuna tsida milin au isnayin har sai rana ta kasance gwargwadon wato tazaranta tsakaninta da kawunan mutane gwargwadon mil guda ne ko kuma mil biyu to wanda ya rawaito hadisin ana kiransa Sulaimu bin Amir al-Himsi ya ce fa wallahi ma adri ni dai wallahi ban sani ba ma ya'ni bil mil wannan mil guda da aka ce tazara tsakanin rana da kawunan mutane a masafatul ardi wato mil guda ne na tafiya ta ƙasa wanda ake lissafi amil mil alladhi yukhadu bil ayn ko kuwa dan kandu wanda ake sawa a cikin kalli ana tozali da shi domin kowannen su yana da kalma ta almilu a larabci to idan ka dauka kowanne ne ai dai ba kusa bane a ce abin da ke tsakanin rana da kawunan mutane mil guda ne mil na nisan tafiya ranar ta yi kusa idan ka dauka kuma tsakanin rana da kawunan mutane tazaran ba ta wuce dan tandu da ke cikin kwalli ba to kamar ma an dora ranar ne bisa kawunan mutane dayan biyun waɗannan shine ya tabbata a fassarar kalma ta almilu a larabci النبي صلى الله عليه وسلم يكون الناس على قدر أعمالهم في الأرض زفا زي كام متعني كما زفا لزي كام متعني ورغدن أي كن قواني ورغدن يوان لأي كن متن ورغدن كاون أي كن سا ورغدن يوان زفا لزي كامش ومنهم من يكون إلى كعبيه وني زفا زي كامش هرزوا إلى نساوه ومنهم من يكون إلى ركبتيه wani kuma zufan zai kama shi har zuwa guyoyinsa wa minhum man yakunu ila hikwaihi wani kuma wato zufan zai kama shi har zuwa ga ainihin kugunsa wa minhum man yuljimuhu al-araq wa al-jama annabi sallallahu alaihi wasallam yace daga cikin mutane akwai wanda zufan zai kama shi har zuwa bakinsa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ishara da hannunsa wani zufan zai iso mar har kusan bakinsa Allah ka tare wa ashara rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bi yadihi ila bi hadithin yana al-musnad al-imam ahmad da kuma al-mu'jam al-kabir na al-imam tabrani riwayar abu umama al-bahili wadannan hadithai sun tabbatar da cewa rana tana saman mutane kuma kowa ya san rana tana zafi tana da kuna daga cikin waɗannan hadisai akwai ma riwaya ta Abu Huraira tana sahihul Bukhari kitabur riqab babu sifatil jannati wan nar kuma tana sahihu Muslim kitabul iman babu adna ahlil jannati manzilatan fiha annabi sallallahu alaihi wasallam yace ana sayyidun nasi yawmal qiyamah ni ne zan zama shugaban mutane a ranar kiyama yajma'u Allahu an-nas al-awwalina wal-akhirin fi sa'idin wahid ranar da Allah zai hada mutane ja annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah zai tattaro mutane tun daga na farko har zuwa na karshe a fili guda hadithun muttafaqun alayh يطلعهم الداء وينفضهم البصر kira guda tana isar sararin da ƴan adam suke gaba ɗaya kowa zai ji ta in ka daga ido kana hangen ko ina wato babu hawa ba gangara wa tadnu shamsu a hadisin Abu Huraira nan ma annabi sallallahu alaihi wa sallam yace rana za ta mutu fa yablughu an-nasa min al-kam wal-karb ma la yudiquna wa la yahtamiluna damuwa da kunci zai isa ga mutane wanda ba su iya jurewa wannan yana nuna cewa babu musibar da take gaban ƴan adam a filin hisabi kamar tsaruwar tsayuwar da za a yi kafin hisabi sannan akwai hadisin Salmanu Farid a hadisinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tu'ti shamsu yawmal qiyamati harra ashri sinin zafin da za a ba ma rana a wannan fili na hisabi ba ma irin zafin da kake ji ba ne yanzu zafi ne na shekara goma Allah zai tattara ya ba ma rana zafin shekara goma za a dunkula a lokaci guda sun matadu nomin jama'i ne na sannan ranar ta matso kusa da kawunan mutane fa ya are kuna hatta yar shahal araku fil ardi kam zufa saboda tsananin zafi zai sa mutane wato zufa na fita daga jikinsu wanda sai ya shiga ƙasa gwargwadon tsawon mutum sai ya jiƙa ƙasa zufa na mutane tudu nemin jama'i min nasi hatta takuna qaba qawsayni fa ya'raquna hatta yashha al-ardu fi al-ardi qama thumma tartafi'u hatta yugarjiru rajul yana cewa rana Allah madaukaki zai sa ta matso kusa da kawunan mutane saboda tsananin zafi zufa na fita daga jikin mutane har sai wannan zufan ya jiƙa ƙasa wanda zai kai ga mutum yana shakuwa kamar zai mutu amma ba mutuwa saboda tsabar azaba da kunci na filin hisabi wannan hadisin Salmanu Farisi yana mu'jamul kabir na al-Imam Tabarani da kuma al-Musannaf na Ibn Abi Shayba littafin Fathul Bari mujallal na 11 shafin 342 Ibn Hajar yace hadisin yana da kyau kuma yana sahihut tarjim hadisi na 638. Akwai daga cikin riwayoyin Salmanu Farisi a hadisin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa duk da wannan wahala da za a shiga la yadurru harruha yawma idhin mu'minan wala mu'min duk da irin wannan tsananin zafi ba zai cutar da mu'mini namiji da kuma mu'mina mace ba wato akwai wata kariya akwai wata garkuwa da Allah madaukaki zai yi wa masu imani Allah ka sa mu ne don haka Ibn Hajar ya kawo bayanin al-Imam al-Qurtubi yana cewa ba kowane musulmi ba ne tunda an ce mumini da mumina akwai wata kariya ta musamman da za su samu daga Allah game da kunci da mutane za su samu a filin hisabi al-muradu man yakunu kamilal iman wanda ake nufi shine wanda ke da cikakken imani cikakken imani shine wanda ba zai shiga wannan kuncin ba samtan babu kuncin tare da shi amma don kana da wani yanki na imani baya nuna cewa ba za ka samu wannan kuncin ba saboda hadisin al-miqdad wanda ya gabata wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innahum yatasawatuna fi dhalika bi hasabi a'malihim manzo Allah yace kuncin da mutum zai samu a tsayuwar hisabi gwargwadon aikin sa gwargwadon aikin ka gwargwadon kuncin ka idan mutum yana da cikakken imani to gaba daya ma babu kuncin a tare da shi akwai hadisin Abdullah ibn Mas'ud har yanzu yana al-mu'jam al-kabir na al-Imam Tabarani da kuma sunan al-kubra na al-Imam Baihaqi inna ar-rajula la yuhibu 'araqan hatta yasiha fil ardi qama thumma yartafi'u hatta yabluga anfahu mutum zai dinga zufa zufan har sai ya jika inda ya tsaya tsawon zurfin wato tsayin mutum kafin nan tunda kasa ba za ta ba za ta tsotsi wannan zufan ba sai ya zama kogi har sai ya kawo daidai hancin mutum kuma hadisin yana musnad imam abi ya'la da kuma sahihu ibn hibban wato wadannan suna tabbatar da babu shakka akwai zafi da dan adam zai fuskanta a filin hisabi ta gabanka da kuma ta samansa inna ar-rajula la yuljimuhu al-araqu yawm al-qiyamah hatta yaqula ya rabbi arihni walau ila an-nar manzon Allah yana cewa sallallahu alaihi wasallam hadisin Abdullah bin Mas'ud saboda tsananin kunci na tsayuwar kitabi akwai mutumin da zai ce ya Allah ka hutar da ni ka dai mai kitabi ko da ma mutar da shi saboda tsabar wahalan tsayuwar kitabi kuma isnadin hadisin yana da kyau kamar yadda zo bayanin da zo a cikin ba'ifu targhib hadisi na 2093 don haka yasa ibnu hajar yace zahirul hadith ta'mimun nas bi zalika walakin dalat al ahadith al ukhra ala annahu mahsusun bil ba'd wa hum al akthar wannan hadisi gaba ɗaya suna tabbatar da cewa wahalar da zaka samu mutane gaba ɗaya mutane amma akwai hadisi da ke tabbatar da lallai ba kowaye cikin jama'an nan za su samu irin wannan wahala ba idan dai mutum yana da imani to Allah madaukaki zai mar kariya amma dai mafi yawan mutane za su samu wahala a tsayuwar kitabi wa yustasna al-anbiya kaga banda annabawa wa shuhada'u wa da shahidai wa man sha'a da wanda Allah madaukaki ya nufi fa ashadduhum fil araki al-kufar wadanda suka fi tsananin samun kunci a tsayuwar kitabi sune kafirai ثم أصحاب الكبائر سنة ولا نسكت من يليقك ثم من بعدهم سنة ولا نكذب بايونس فالمسلمون منهم قليل بالنسبة إلى الكفار مسلمين ذا سامو هلا كأني إذا أن دنجن سادة يوم كافر ذا سامو هلا وهلا أتيوا هكذا سي ابن حجر يتي ومن تأمل الحالة المذكورة دم من ديز ورد ولا نحدي كذا أتسامو ذا من زان الله صلى الله عليه وسلم عرف عظم الهول فيها يا كان باب شكا تاشن هنكلي وانده كي غزايوار حسابي جرمان سيا كي مقرا وذلك ان النار تخوف بارض الموت سبو دغاوتا تاما ما يفيلي حسابي وتدني الشمس من الرؤوس قدر ميل غارانا اما تود اتا كسا دكاون المتاني سي ابن حجر يجي فكيف تكون حرارة تلك الارض idan aka ce rana tana kusa da ƙasa abinda ke tazara tsakanin ta da ƙasa mil biyu ne to ka suranta zafin ƙasan da ke kusa da rana sannan ga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake nuna cewar ita ranan zafin nata za a ninka shi na shekara goma kafin ma a kawo ta bisa kawunan mutane sai ibnu hajar yace inna hadha la mimma yabharu al-uqula wannan bayani yana cikin bayanai da ke rikitar da hankulan mutane duk mai hankali wannan abu yana rikitar da hankalinsa wa yadullu ala azim al-qudrah wannan yana gwada ikon Allah yana da girman gaske wa yaqtadi al-iman bi umuri al-akhirah wanda ke hukunta dole ne kai imani da al'amarin lahira sannan annahu laysa lil-aqli fiha majal hankali naka na yau bai iya fahimtar rayuwar da za a yi bayan an tashi a kiyama wato rayuwar lahira daban ce da ta duniya wala yuqtarabu alaiha bi aqlin wala qiyasin wala adati don haka yasa ba a kwatancen tsayuwar hisabi ba a kwatancen rayuwa ta kiyama da rayuwa ta duniya ba a amfani da hankali da kake da shi a nan duniya kace zaka suranta rayuwa ta kiyama saboda rayuwar kiyama gaba daya ta saba ma hankali na duniya san ba abin da zaka kwatanta rayuwa na kiyama da shi a duniya babu wata al'ada abin da dan adam ya saba gani wanda zaka kwatanta da shi wa inna ma yu'khadhu bil qabr illa iyaka da an ce maka Allah ya ce manzon Allah ya ce sai ka karba kurin ka yarda wa yadkhulu tahta al iman bil ghaib wannan yana karkashin imani da gaibi don haka Allah madaukaki yayyabo ga waɗanda suke imani da gaibi domin abu ne wanda dan adam bai gani ba haka ibn al-Usaymin yake faɗa cikin majmu'u fatawa wa rasailihi a mujallal nabi shafi na 30 yana cewa la tas'al kayfa tadnu shams yawm al-qiyama wa la tuharrikum kada ma kai tambaya idan aka ce maka rana za ta zo kusa da kawunan mutane daga ci a ya bata kona su ba kar kai wannan tambaya kar ma kai tambaya la yus'alu amma yaf'al hakaza aidan kullu umuril ghaib duk wani abu da ya shafi gaibi idan aka baka labari sai dai ka ce na gaskanta maganar Allah da ta manzon Allah as-su'alu anha bid'ah kama yi tambaya game da abinda zai auku wanda ya saba ma sunnar manzon Allah wa mawqiful insanu minha alqabul wa taslim matsayin ka na musulmi shine ka karbi maganar manzon Allah babu tuhuma don haka yasa duk hadisi da muka karanta game da rayuwar kiyama game da tsayuwa da za a yi a filin hisabi babu wani sahabin manzon Allah da yake ya rasulullah ya akai mutane ku su kone ba gara na ta zo kusa da kawunan su babu saboda sahabbai sun fi kowane musulmi na al'ummar manzon Allah gaskanta maganar annabi sallallahu alaihi wasallam wa lihaza yaqifu an-nas yawm al-qiyama yawman rayuwa ta kiyama daban ce da rayuwa ta duniya don haka yasa mutane na tsayuwa rana guda yini ɗaya ne za a tsaya din a filin hisabi yili ɗaya ne amma miqdaru 50,000 sana yini guda ne amma idan za a kwatanta da tsawonsa a duniya shekara 50,000 ne to kaga bayan da za a yi kasuranta wancan rayuwar da wannan rayuwa a can an ce yini guda ne amma a nan duniya idan za a kwatanta tsawon wannan yini shekara 50,000 ne sannan Ibn al-Uthaymeen ya ce ka lura babu hadisin da aka ce za su ci abinci la ya'kuluna wa la yashrabuna za a tsaya a filin hisabi shekara 50,000 babu mai cin abinci ko ba wanda ya nufi wallahi ba ka sani iko sai ka tsaya a filin hisabi ranar kake sani ikon Allah subhanahu wa ta'ala ranar dan adam yake sanin Allah yana da iko shi yasa hadisin Abdullah ibn Amr yace kala rasulullahi manzon Allah ya karanta wannan aya yauma yaqumun nasu li rabbil alamin ranar da mutane ke tsayuwa ga Allah suna tsayuwa domin jiran hukuncin Allah shi ko Allah dan ya nuna musu duk ikon da suka yi a duniya shirme ne ba zai ma saurare su ba sai a bayan shekara 50,000 kaga a wannan lokaci idan sarauta kake da ita a duniya kana ganin ka samu iko ka tabbata ga mai ikon da ya fi naka ana jiran Allah ya so ya yi hisabi a yi hisabi ga bayi kowa ya taimako mansa ba a ma yi hisabin ba shekara 50,000 Abdullah ibn Amr ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam da ya karanta wannan aya yauma yaqumu an-nasu li rabbil alamin fa qala sai yace kaifa bikum idza jama'akum Allah kama yujma'u an-nablu fil kinana manzo Allah yace yanda ka san ana hada kifiya asa a cikin baka a kwari inda ake zuba kifiya a daure haka mutane za su tsaya wannan kusa da wannan wannan kusa da wannan za a hada su a filin hisabi 50,000 sana tsawon shekara 50,000 dan adam yana ji manzo Allah yace kuma wannan shekaru 50,000 din ma thumma la yanzuru Allahu ilaykum Allah bai ma kalle ku ba bai ma kalle ku ba don haka yasa girma gaba dayan ta na Allah kafaita tana ga Allah tabaraka wa ta'ala daukaka da karfin mulki yana wajen Allah amma ya gwada wa mutane su sani duk abin da dan adam yayi Allah yana tsaye yanzu idan an barka shekara 50,000 kana tsaye kai kanka zaka yi maka fada zaka san kai kuskure a rayuwarka ta duniya wannan hadisin yana silsilatu sahiha hadisi na 2817 don haka babu shakka al'amru shadidun jiddan al'amari na hisabi yana da tsananin gaske wanda Allah subhanahu wa ta'ala da kansa ya faɗa a suratul ankabut aya ta 55 yawma yaghshahumul azabu min fawqihim ranar da azaba take mamayan su ta saman su wa min tahti arjulihim ta kasan su wa yaqulu zuqu ma kuntum ta'malun akwai hadisin da al-imam Ahmad ya rawaito daga Rabi'a bin Amr al-Jurashi wannan tabi'i yace fa'altu Aisha na tambayi Aisha Allah ya kara mata yarda matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa kuntu nace ma kana rasulullahi yaqulu idza qama min al-layl ina so ki koya min zikir ki koya min addu'a wacce manzon Allah yake yi idan ya tashi a cikin dare zai yi ibada Rabi'a bin Amr al-Jurashi ya tambayi Aisha ma kana rasulullah yaqulu idza qama min al-layl yake uwar masu imani wacce addu'a manzon Allah yake idan ya tashi cikin dare zai yi nafila wa bima kana yaftatihu as-salata da me yake fara bude sallarsa قالت في عائشة تشي كان يكبر عشرا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يتاشي زي قيام الليل ينا كبر ثوبوما ويحمد عشرا يي الحمد لله ثوبوما ويهلل عشرا يي حيلل لا إله إلا الله ثوبوما ويستغفر عشرا يعني مغافرا الله ثوبوما ويقول فيتي اللهم اغفر لي واهدني وارزقني الله تغفر كامل الله تشير يدني الله تمن أرزقي عشرا ثوبوما ويقول فيتي اللهم إني أعوذ بك من الضيق يوم الدفاع يا الله ina neman arinka game da kuncin rayuwa wanda dan adam zai fuskanta a tsayuwar hisabi. Aisha tace Annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi wannan addu'a ma asharan sauma. Idan dai manzo Allah ya tashi cikin dare zai kiyamu lillahi sai ya roki Allah, Allah ka kare ni daga kunci na rayuwa a filin hisabi, wato ranar da za a tsaya a filin hisabi. Sai ya yi wannan addu'a sauma, wannan yana cikin al-musannaf na Ibn Abi Shayba, yana sahih sunan ibn majah hadisi na 1356 ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam. Idan manzo Allah ya tashi cikin dare zai yi ibada sai yayi wannan addu'a, Allah ka tsare ni daga kunci wanda dan adam zai fuskanta wato a ranar hisabi. Hadisin yana sunan Nasa'i, riwayar sa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min dhikil maqam yawm al-qiyamah, game da kuncin tsayuwa da za a yi a ranar kiyama. Annabi sallallahu alaihi wasallam wata riwayar yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min dhiqi dunya wa dhiqi yawmil qiyama, ya Allah ina neman tsarinka game da kunci na rayuwar duniya da kuma kunci na rayuwar da za a tashi a kiyama, da kuncin duniya da kuncin kiyama duka ina neman tsarinka game da su. Nan ma annabi yana yin sa sau goma. Don haka yasa babu abin da dan adam yake bukata a ranar hisabi game da fiye da kariya game da zafi wanda ke zuwa ta gabansa da kuma zafi da zai zo ta samansa. Don haka yasa Ibn Hajar ya kawo wannan hadisin saboda ya nuna mana falalan sadaka, falala mafi girma game da sadaka wanda dan adam yake samu. Sadakan nan ana adana maka ita ce take zama garkuwa gare ka game da zafi da zai fuskance ta a ranar tashin kiyama. To matsala ta biyu anan, Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wannan hadisi yana cewa sab'atu yuzilluhum Allahu fi dhillihi, mutane bakwai waɗanda Allah madaukaki zai saka su a inuwarsa, yawma la dhilla illa dhilluhu, ranar da babu wata inuwa face tashi. Me ake nufi da wannan inuwa? Akwai sabanin fahimta da malamai suka yi. Wasu malaman suna ganin wata halitta ce da Allah madaukaki zai yi ta a ranar kiyama wanda mu ba mu san da ita ba a yanzu. Shay'un yakhluquhu Allah ta'ala yuballilu bihi man yasha'u min ibadihi, wani abu ne Allah zai halitta a ranar kiyama wanda zai samar da inuwa ga bayinsa na kwarai. Wannan ita ce fahimtar Muhammad bin Salih al-Uthaymeen, yana cikin majmu'u fatawa wa rasailihi a mujallal na 8 shafi na 497, kuma akwai magabata hakka daga cikin tabi'a waɗanda suke da wannan fahimta, kamar yadda Ibn Hajar ya magana akai a cikin Fathul Bari mujallal na 2 shafi na 144. Al-Qadhi Iyaw mai littafin Ash-Shifa, Allah madaukake masa rahama, yace da aka ce Allah zai saka su a inuwarsa, yawma la dhilla illa dhilluhu, ranar da babu wata inuwa face tashi, idafatu dhilli ila Allah idafatan milki, an jingina inuwa ga Allah jinginawar mallaka, ba jinginawar zati ba, ba ma'anar zatin Allah ne zai bada inuwar ba, a'a. Babu wani malami a tarihi wanda ya fassara hadisin nan haka. Idan aka ce inuwar Allah ana nufin inu an jingina inuwar ga Allah saboda shi ya mallake ta, wato wata halitta ce da za ta bada inuwa, wata halitta ce da za ta bada inuwa, amma kai yanzu a nan duniya baka san ta ba, saboda haka sai aka jingina wannan inuwar ga Allah, wato Allah ne zai halicci wani abu wanda zai ba ma bayinsa inuwa a filin hisabi. Sai Ibn Hajar ya ce wannan shi ake kira idafatu tashrif, an jingina wannan inuwar ga Allah saboda darajar wannan inuwa din, ليحصل امتياز هذا على غيره كما رأينا أكيد شيء ما كعبة كعبة أنا كرنت بيت الله كعبة أنا كرنت بيت الله مع أن المساجد كلها ملكه دم صلاة من لك أن الله أما ليس أكيد شيء كعبة بيت الله ليس أكيد جنجنا شكا الله سبو ده درجة لكن كعبة باوي Ka'aba a matsayin daki ne da Allah ke zama ciki ba subhanallah ana jingina abu ga sunan Allah saboda bashi daraja to wannan kenan akwai kuma malaman da ke ganin wato inuwar da ake magana za a samar ma bayin Allah ita a filin hisabi wato inuwa ce ta itatuwan aljanna inuwa ce ta itatuwan aljanna wanda ita ce fahimta ta biyu saboda haka don karimci ga waɗanda ke filin hisabi akwai bishiyoyi da ke gidan aljanna waɗanda za su ba da inuwa wanda wasu bayin Allah za su samu na uku wato shi ne waɗanda ke cewa al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala shi ne wanda zai ba da inuwa wannan fahimta ita ce mafi inganci inuwar al'arshi ita ce take bada take samar da mutanen kwarai kariya game da zafin rana a filin hisabi inuwa ta al'arshi yasa ibnu hajar yace wa qila al muradu dhillu arshihi wa yadullu alayhi akwai hadisin salman al farisi wanda ya zo da isnadi mai kyau kamar da ibnu hajar ya faɗa cikin fathul bari mujallal na 244 النبي صلى الله عليه وسلم يأتي سبعة يظلهم الله في ظل عرشه في ظل عرشه يوم القيامة أقول وسمت عليه كشي بقي ولن الله سبحانه وتعالى يسكى سوء إنوا العرش أرانا القيامة وأن حديث سلمان الفارسي يروي تلقى النبي صلى الله عليه وسلم يا فسر إنوا دعكي لفي ليتعنا وإذا كان المراد ظل العرش istalzama ma zukira min kaunihi fi kanatillahi wa karamatihi wannan ya tabbatar da cewa wadanda aka ba su inuwa din suna cikin karimci na Allah subhanahu wa ta'ala suna cikin tsaro na Allah suna cikin kulawar Allah don haka yasa aka sa su a inuwa ta al'arshi na Allah subhanahu wa ta'ala wanda shine ibnu hajar yace fa huwa arjahu wannan shine rinjaye na fahimta da tafi inganci saboda idan aka samu wani hadisi kamar yadda malamai ke cewa yuhmalu al-mutlaq ala al-muqayyad idan aka samu hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace akwai wasu mutane da za a sa su a inuwar Allah idan aka ce inuwar Allah kaga an sake ba a sanya inuwar take ba sai aka samu wani hadisi yace inuwan al-arshin Allah kaga ya kayyade inuwar da ake nufi saboda haka wannan hadisi shi yafi dacewa a ɗauka a kan fassarar wancan hadisi wanda ya tabbatar da inuwar ta Allah subhanahu wa ta'ala ce wa huwa alladhi alayhi aktharu shurra wanda shi ne akasarin masu sharhin hadisi akasari waɗanda ke sharhin hadisi in ka dubi wannan hadisi cikin littafai da aka ruwaito duk malamin da ke sharhinsa za ka ga yana tabbatar da inuwar al'arshi ne Allah maɗaukaki yake faɗa kamar ibnu rajab kamar al-imam al-qurtubi musamman da ke an kayyade da cewa yawmul qiyama shekha ibn hajar yace bi hadha yandafi qawlu man qala al-muradu dhillu tuba aw dhillu janna wanda yace inuwar aljanna ce za ta samar da kariya ga bayin Allah na kwarai a filin hisabi akwai mushkila ga wannan fahimta inda zalika mushtarakun li jami'i man yadkhuluha duk wanda ya shiga aljanna ai ya samu damar inuwar aljanna amma wannan wata gata ce da Allah ya bamu wasu bayinsa a filin hisabi ba waɗanda suka riga suka shiga aljanna ba idan an shiga aljanna kowa zai samu wannan inuwa ta aljanna saboda haka ya nuna cewar inuwan al'arshi shine wanda ya tabbata a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam haka yazo cikin fatawa lajna da mujallal nabi shafi na 487 al-murad bi dhill fi al-hadith abinda ake nufi da inuwa a cikin wannan hadisin huwa dhillu arshir rahman tabaaraka wa ta'ala inuwan al-arshin Allah subhanahu wa ta'ala kama jaa mufassaran fi hadisi salman fi sunan sa'id ibn mansur wa huwa wa hasana isnaduhu al-hakim wanda Ibn Hajar ya ce isnadin hadisin yana da kyau yana Fathul Bari mujallad Abi Shafi na 144. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله ينادكم مكرم تهديكم قبل ينسى كثم مجيك بذكرته وذيك ابن حجر بكاوش كتن صبع لتاته to hadithun riwayar Abu Huraira da kuma Abu Sa'id al-Khudri sahaban Annabi sallallahu alaihi wa sallam mutane biyu suka rawaito hadithin ko da yake Ibn Hajar ya ce an Abi Huraira haka yazo a cikin Sahih al-Bukhari amma a Sahih Muslim hadithin ya zo ne daga sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallam mutum biyu akwai Abu Huraira kuma akwai Abu Sa'id al-Khudri Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace sab'atun yudhilluhum Allah fi dhillih akwai wasu mutane kashi bakwai wadanda Allah zai musu inuwa wato a karkashin inuwarsa al-Imam an-Nawawi sharh sahih Muslim juz 16 shafin 101 ya kawo bayanin al-Qawi Iyad wanda ke cewa zahiruhu annahu fi dhillihi min al-ard wa al-shams zahiri hadithin nan yana tabbatar da cewa Allah zai bama wasu bayinka kashi bakwai dai ba su kariya ne daga zafin rana wa wahjil mawqif wa anfaqil khalq wato tashin hankali na tsayuwar hisabi da numfashin mutane saboda cikowa numfashin jama'a wurin yayi zafi sai yace wa hadha qawlul aktharin wannan itace fassara itace fahimtar akasanin malamai na sanan hadisi wannan hadisin yana cikin littafin Muwatta hadisin da yake magana akan mutane kashi bakwai wadanda za a sa a cikin inuwar al'arshi yana cikin Muwatta babu ma ja'a fil mutahaddina billah sab'atun yudhilluhum Allahu al-karim bi dhillihi haka yazo a littafin Muwatta sab'atun yudhilluhum Allahu al-karim bi dhillihi amma sahih al-Bukhari da kuma sahih Muslim sab'atun yudhilluhum Allahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu ranar da babu wata inuwa face ta Allah annabi sallallahu alaihi wa sallam yace al-imam al-adil daga cikin su akwai shugaba mai adalci yana cikin wadanda za a sa a cikin wannan inuwa akwai wa shabun nasha'a fi ibadati rabbik kaulai da ya girma a cikin bautan Allah idan mutum ya taso a cikin ibada yana da wata gata a wajen Allah subhanahu wa ta'ala yana da wata daraja ta musamman a wajen Allah saboda galibi mutane idan sun manyanta tunanin an kusa mutuwa yakan sa mutum ya gyara halinka amma idan kaga yaro yana saudayi ya rike addini to ba karamar ni'ima bace ba karamar rahama bace saboda yana lokacin da zai sharhoriya amma sai Allah madaukakin sai shi da bin shari'a duk saudayi matashi da ya girma a cikin bautan Allah yana cikin wadanda za a sa a wannan inuwa النبي صلى الله عليه وسلم يقول ورجل قلبه معلق في المساجد في المساجد ده متمن ده زوجيتسا تنا راتي ده مصلاتي زوجيتسا تنا راتي ده مصلاتي جرا yake a kira sallah ta ibada ba sai an ce wa na tashi kai sallah ba zuciyarsa ta ta'allaka da ibada wa rajulan tahabba fi Allah da mutane biyu da suka so juna saboda addinin Allah ittama'a alaihi son addinin Allah ya hada su wa tafarraqa alaihi kuma son addinin Allah ya raba su don haka yasa halartan majalisi na karatu yake da fallala idan kana halartan wurin karatu to ka dauki wannan siffa duk mutanen da son addini zai hada su kuma shi yake raba su tana yiwa akwai wanda kake haduwa da shi a ranar karatu ba ku sake haduwa sai wata ranar karatu shine abinda manzon Allah yake fada son addini ya hada ku son addini ya raba ya zama duk abinda zai hada ka da mutum addinin Allah ne abinda zai hada ka da mutum addinin Allah ne to wannan yana da wata falala wacce take jiran sa a ranar kiyama Allah zai tashi a inuwan inuwansa al-arshi wa rajulun da aku imra'atun zatu mansibin wa jamalin da mutumin da wata mace mai matsayi da kyau mace ce take da muƙami kuma tana da kyau kyakkyawa ce ta kira shi akan yayi zina da ita fa qala sai yace inni akhafullaha ina tsoron Allah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin mutum na karshe shi ne wanda ibnu hajar ya kawo hujja da shi mutumin da ya ba da sadaka fa akhfaha ya boye wannan sadaka hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu har dai hagunsa bai san abin da damansa ya bayar ba wa rajulun zakara Allah khaliyan da mutumin da ya tuna Allah shi kadai a kebe khaliyan wato ya tuna Allah a kebe fa fabab ainahu idanunsa suka zubar da kwalla duk wanda ya tuna laifi da ya ma Allah subhanahu wataala ya zubar da kwalla to wannan mutumin yana cikin waɗannan mutane kashi bakwai waɗanda Allah zai sa su a inuwan al'arshi ka tuna laifin da kai ma Allah ka tuna za ka haɗu da Allah har ka zubar da kwalla wannan yana gwada cewa imani yayi ƙarfi a zuciyarka hadisin yana sahihul bukhari babu man jalasa fil masjidi yantaziru salat hadisin 660 da kuma sahihu muslim kitabuz zakat babu fadl ikhfa'i sadaqa hadisi 1031 hadisin da ibnu hajar ya kawo a littafin bulughul maram lafazin al imam al bukhari kuma yana sunan tirmidhi kitabuz zuhdi babu ma ja'a fil hubb fillah yana da tabi al-muwatta hadisin riwayar Abu Huraira amma al-Imam al-Tirmidhi ya rawaito hadisin Abu Huraira da kuma hadisin Abu Sa'id al-Khudri akwai bambanci tsakanin riwayar al-Imam al-Bukhari da kuma riwayar ta al-Imam Muslim misali a riwayar ta al-Imam Muslim wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha mutumin da ya ba da sadaka sai ya koyi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu har ma damansa bata san abin da hagunsa ya bayar ba wanda yana fahimu amma hadisin da yazo a cikin bulughul maram riwayar al-Imam al-Bukhari ce wato ya bada sadaka har hagunsa bai san abin da damansa ya bayar ba amma a riwayar ta al-Imam Muslim hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu kamar yadda muka ce hadisin ya zo daga Abu Huraira Abu Sa'id al-Khudri ka akwai riwayar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa rajulun mu'allaqun bil masajid ba wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid mutumin da ya makale wa masallaci kaga wancan riwayar mutumin da zuciyarsa ta makale wa masallaci amma wata riwayar mutumin da shi kansa ya makale wa masallaci bai san rabuwa da masallaci saboda tsananin son ibada ashe lizintar masallaci abu ne mai falala shi yasa annabi ya fassara da cewa idza kharaja minhu hatta ya'uda ilayhi da zaran ya fita daga masallaci sai maza ya yi kokari ya koma idan ana tambaya ina wani sai ka ji ake ku je masallaci za ku same shi ai bai rabuwa da masallaci wanda ya dauki wannan sifa yana cikin mutane bakwai din nan to ibnu hajar a ƙarshen sharhin wannan hadisin cikin fathul bari a mujallal nabi shafi na 144 yace zikrul rijal fi hadha al hadith la mafhuma lahu kar ka dauka dan an ce mutane bakwai aka kawo lamirin maza kar ka dauka su kadai ne banda mata la waɗannan bakwai ɗin ba su taƙaita ga maza kawai ba bal yashtariku nisa'u ma'ahum fi ma dhukira duk waɗannan sifofi guda bakwai ɗin mata suna tarayya da maza a kai yace illa idza in kana al-muradu bil imam al-adil kamar inda aka ce shugaba mai adalci za ka ce mace na shugabanci ne sai ce shugabanci na al'umma al-imamatu al-uzma wannan mace ba a ce tai ba amma ai akwai shugabancin da Allah ya ba ta a gida kabar da manzo Allah yake fada kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati kowa mai kiwo ne kowa da irin kiwon da Allah ya ba shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace ita ma mace an ba ta kiwon wato gidan mijinta ashe ita ma shugaba ce kuma idan ka samu shugabancin da bai saba ma sunnar manzon Allah ba ta yi adalci a kai nan ma babu shakka tana samun wannan rabo wanda ya tabbata a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wa illa fa yumkin dukhulul mar'a haythu takunu zaka iyalin fa ta'dilu fihi manzon Allah yace idan mace ta yi adalci wajen kulawa da iyalan gidanta ta yi adalci bata fifita ƴaƴanta akan ƴaƴan kishiya ba kaga ta yi adalci duk wani abu da ya zamanto na kulawa da gida ta daidaita ta yi adalci to tana samun wannan falala inda kawai take fita inji Ibn Hajar shine mas'ala ta masallaci inda aka ce wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, mutumin da ya zama zuciyarsa ta ta'allaka da masallaci, kaga mace bai yiwa ta samu wannan sifa. لأن صلاة المرأة في بيتها أفضل من المسجد. فبدا متي صلى أجدا يا في صلى لا أكن تجي مصلاتي في صلى. أما تدها كما ظن الله يجي إذا متنا بكاس الروح مصلاتي. النبي صلى الله عليه وسلم يا هنا متاني بتوسو سهنا ما تنسو. إن دي ما تنسو في فتاة وان دي داشي دي سنة ما ظن الله صلى الله عليه وسلم. وما عدا ذلك إن بند مسألة شوغبنشي لمسألة زوى مصلاتي فالمشاركة حاصلة لهن ده ماذا ده ما تدعيني حتى الرجل الذي دعاه المرأة إذا أكتشي متنة وتم تتكراش متنة متأيدة شو تكراش إذا تهيزنا يهيزنا دائتا واتو سيسئنا طوران الله تشي حتى تجيه ما كهكنا فروا فإنما إنه يتصور في امرأة دعاها ملك جميل مثلا ana samu hatta kamar misali mutanen da ke daukan mata su yi musu ayyuka a gida, ya zama to mai gidan yana bukatar yayi zina da ita wannan mai masa aiki, tace ina tsoron Allah, kaga ta shiga karkashin wannan. Yace ko kuwa mai mulki wanda zai kira mace daga cikin talakawansa ya nemi zina da ita, tace tana tsoron Allah. Famtana at khawfan min Allah ta'ala ma'a hajatiha, duk da cewar babban mutum ne in ta amsa mar ta biya mar bukata za su samu daraja, amma duk da haka tace tana tsoron Allah tana samun wannan falala. A sai matsala wato ta uku, waɗannan abubuwa guda bakwai da aka kirga ba iyakan su bake, ba wai abubuwa bakwai din nan su ne suke sa mutum ya samu shiga inuwar al'arshi ba, ba su kadai bane. Akwai hadisin da yazo cikin al-Musnad al-Imam Ahmad da kuma Sunan Abi Dawud Sunan Ibn Majah, hadisin Sa'id ibn Zaid, inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga mutane goma yace asharatun fil janna, mutane goma suna gidan aljanna. Hadisin yana Sahihul Jami' Saghir, hadisi na 3905. Mutane goma ɗan aljanna ne shi wadanda ake kira al-asharatul mubashshirin bil janna, mutane goma waɗanda aka yi musu albishir da shiga aljanna sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Suka yi tambaya, yanzu duk yawan sahabban nan mutane goma aka musu albishir za su shiga aljanna? La, ba haka bane. Abinda ake nufi, mutane goma da suka zo a hadisi ɗaya an dunkula su a hadisi guda za su shiga aljanna su ne a ake nufi da al-asharatu mubashshirin. Amma waɗanda suka samu shaidar samun aljanna daga bakin manzon Allah, sahabbai da suka samu shaidar samun aljanna wane mutum goma? Suna da yawa. Amma idan aka ce goma ana nufin a dungule a wuri guda, to haka ma wannan hadisin, idan aka ce mutane bakwai ba iyakansu bake na wanda ke shiga inuwan al'arshi? La, ba su kadai bane. Amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dungula su saboda falalan waɗannan mutane guda bakwai din, saboda an taba kowane gefe na rayuwa, kowane gefe na rayuwa an taba. Kamar yadda Abu Shama al-Maqdisi yake faɗa, wani malami wanda ya rasu a hijira ta 665, shekaru 773 da suka wuce, bayanin sa ya zo cikin Fathul Bari mujallad nabi shafi 143, yana cewa wa qala an-nabiyyu al-Mustafa inna sab'atan yudhilluhum Allahu al-Karim bi dhillihi: محب عفيف ناشئ متصدق وباك مصل والإمام بعدله. الذي ودند يثبت حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذا شقاء إنوان العرش ودند ذا شقاء إنوان العرش عدد نسو ياكي قسن تلي با متن بقي كوي بني دوها كيسا وسمى لمسوره تلتفاي سمو لشرح وانا حديثه. Daga cikin waɗannan mutane akwai hadisin Abu Huraira da Abdullah bin Mas'ud wanda suke cewa wa shabun nasha'a fi ibadatillah, kamar wannan hadisin, saurayin da ya girma a cikin bautan Allah a daidai mahallin gurin, a madadin wannan shabun nasha'a fi ibadatillah aka samu rajulun kana fi sariyati qaumin talaqul adu, ana tafiya yaki sai ya zamanto an haɗu da abokan gaba, fankashafu sai 'yan uwa suka watse abokan yaki ya zamanto duk sun gudu sojoji sun gudu fahama adbarahum hatta naja wa najau aw istushida shi yana tsare wato waɗannan ƴan uwana shi daga ta'adin abokan gaba har dai aka kai ga waɗannan ƴan uwana shi sun tsira ko kuma shi ya mutu wa shahada wato da za a tafi yaki ya zama mutum yayi kokarin kare ƴan uwansa sojoji har ya kai ga rasa ransa wannan yana cikin dama waɗanda za su shiga wannan inuwa ta al'arshi kuma gashi baya cikin waɗannan hadisi ibnu hajar ya kawo shi a cikin fathul bari inda yake sharhin wannan hadisin akwai riwayar al-imam al-hakim da al-imam al-bayhaqi wanda ya kawo cikin shu'abul iman hadisin 794 hadisin abu huraira a maimakon shabun nasha'a fi ibadatillah sai ya kawo rajulun ta'allama al-qur'ana fi sigarihi mutum ne ya koyi haddan alkur'ani ko karatunsa yana yaro ya koyi karatun alkur'ani ba bayan ya girma mutum yana yaro ya koyi karatun alkur'ani fa huwa yatluhu fi kibarihi har ya girma bai bar karatun alkur'ani ba manzo Allah ya ce to shi ma yana cikin waɗannan mutane bakwai da za a sa a inuwan al'arshi ka koyi karatun alkur'ani kuma ka riƙa yin sa ba wai don ka iya karatun ya zamanto ka daina ba akwai hadisin Abdullah bin Ahmad bin Hanbal wanda ya kawo cikin zawa'id kitabin zuhdi hadisin Salman al-Farisi nan ma dai a maimakon ashabun nasha'a fi ibadatillah aka samu bayanin annabi sallallahu alaihi wasallam wa rajulun yura'i ash-shamsa limawaqita as-salati mutumin da yake kulawa da rana saboda tabbatar da shigowar lokacin sallah shi ma a ranar kiyama ana sa shi a inuwar inuwan al'arshi yanzu sai ka duba mutum nawa yake lura da rana saboda ya tabbatar da shigowar lokacin sallah an riga an saba in lokaci kaza yayi za a kira sallah don haka ba ma'anar ma mutum ya daga idonsa ya dubi rana ya tabbatar da ainihin sunnar manzon Allah game da farkon lokaci ko kuma lokacin karshensa wa rajulun in takallama bi ilmin wa in sakata an ilmin manzo Allah yake da mutumin da in yayi magana maganar ilimi ce in yayi shiru to shirunsa wato na mai hakuri ne ba ta jin maganar banza daga bakinsa manzo Allah yake shi ma yana cikin wannan inuwa Allah ka samu dauki wannan sifa ina faibul kadir na imam al-munawi mujallad 490 da kuma sharhu zarkani ala al-muwatta inda yake sharhin wannan hadisin riwaya ta al-imam malik akwai hadisin al-imam ahmad wanda ya rawaito daga al-irbab bin sariya annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa allah tabaaraka wa ta'ala ya ce al-mutahabbuna bi jalali fi dhilli arshi wadanda suka so juna saboda girma na to suna shiga inuwan al-arshi na yawma la dhilla illa dhilli hadisin yana sahihu tarjih in dai kana son mutum don allah banda addinin Allah ba abin da ya kake son shi to zaka samu shiga wannan inuwa ta al'arshin Allah subhanahu wataala hadisin yana sahihu tarjih hadisin 2024 akwai hadisin Anas bin Malik wa rajulun tajirun ishtara wa ba'a fa lam yakul illa haqqa dan kasuwa wajen saya wajen sayarwa babu abin da ke fita daga bakinsa illa gaskiya wajen sayan kaya gaskiya wajen sayar da kaya gaskiya to shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah yana sa shi a cikin inuwa ta al'arshi wannan ya zo da lafuzza daban-daban akwai hadisin Salman al-Farisi da hadisin Abu Huraira akwai hadisin Abu Yasar Ka'b bin Amr annabi sallallahu alaihi wasallam yace man anzara mu'siran wanda ke bin wani bashi lokacin biyan bashi yayi mutumin bai da kudin da zai biya sai yace je kana kara ma lokaci kara lokacin da kai kullu dalilin sa Allah zai ce ku sa shi a inuwan al'arshi awwa ba'a anhu ko kuma lokacin biya yayi mutumin ba shi da halin biya sai ce je kana yafi manzo Allah ya ce adallahu Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu Allah zai saka wannan mutum a inuwarsa a ranar da babu wata inuwa illa ta Allah madaukaki ya zo da lafuzza daban-daban hadisin ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam riwayoyi ga sunan da dama kamar yadda na rubuta a cikin sharhin wannan littafi insha Allah za a gani mu karanta hadisi na gaba wa an uqbata bin amir radiyallahu anhu an karbo hadisi na gaba daga uqbata bin amir Allah ya kara masa yarda. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, naji manzon Allah yana cewa kullu mri'in, kowane dan adam, kowane mutum, fi dhilli sadaqatihi, yana karkashin inuwar sadakansa ne, hatta yufsala bainan nas, har sai an rarraba hukunci tsakanin mutane. Kaga wannan hadisin ma yana karfafa mu wanda ya gabata, don a tabbatar ma falalan sadaka, falalan sadaka, kullu imri'in fi dhilli sadaqatihi, kowane mutum yana karkashin inuwar sadakarsa ne, hatta yufsala bainan nas, har sai an gama raba hukunci a tsakanin mutane. Rawahu Ibn Hibban, wato hadisin yana sahihu Ibn Hibban, kitabu zakati babu sadakati tatawur, hadisi na 3362. Yanda hadisin ya zo, akwai wata riwaya har yanzu a Imam Ibn Hibban, hatta yuqda bainan nas, ya zo da wannan lafazi, hatta yuqda bainan nas, akwai wani lafazi kuma hatta yuhkama bainan nas, duk sun inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, hatta yufsala bainan nas, hatta yuqda bainan nas, hatta yuhkama bainan nas. Yana sahihu Jami'u Kabir, hadisi na 4510. Wanda ya ruwaito hadisin nan, Yazid bin Abi Habib al-Misri, yana ba da labarin Marsad bin Abdullah al-Yazni al-Basri, wanda shi ne tabi'in da ya karbo hadisi daga Uqbatu bin Amir. Uqbatu bin Amir sahabin annabi ya karanta da tabi'ai, wanda ya karbo hadisin nan wurinsa ana kiran shi Marsad bin Abdullah al-Yazni, Yazni mutumin Misra ne, tabi'i ne, shi ya karbo hadisin wurin Uqbatu bin Amir. To wanda ya bada labarinsa ana kiransa Yazid bin Abi Habib, Yazid bin Abi Habib al-Misri, yace al-Marsad bin Abdullah bai karanta da mu hadisin nan, saboda wannan hadisin la yuqti'uhu yawmun la yatasaddaqu fihi bi shay'in, ba a samun yini ya fito ya kare, rana ta zo ta wuce ba tare da ya ba da sadaka ba, babu wannan ranar. Shi wanda ya rawaito hadisin nan kaga yana aiki da hadisi, walau ka'aka, yace koda wato mutaki, koda a ce waina ce zai dauka ya ba da sadaka, ba yadda za a yi rana ta fito har ta fadi bai ba da sadaka ba. Walau bafala, koda wato abinci ne, misali hatta albasa wannan da kake gani yana iya ba da ita a matsayin sadaka. A wata riwayar yace au bi fula, ko wake, idan ya zama ya tashi babu abin da zai ba da sadaka sai wake, sai ya diba ya zuba a jihu, in ya haɗu da wani sai ya ba shi, sai kuma ruwanka in ka raina abin da ya baka, ko amma da shi dai ya san ya ba da sadaka, ba yanda za a yi rana ta fito ta wuce wannan tabi'in da ya karɓo hadisin nan bai ba da sadaka ba. Wannan bayanin yana cikin sahihu targhib, hadisin 872. Ibn Hajar yake wal Hakim, al-Imam al-Hakim shi ma ya rawaito hadisin, yana kitabu zakat kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yusala bainan nas, hadisi na 557. Al-Imam al-Hakim yake hadha hadisun sahihun ala sharti muslimin, al-Imam Ahmad ya rawaito hadisin, yana sahihul Jami' al-Saghir, kamar yadda muka ce hadisi na 4510. Wannan ma yana tabbatar da garkuwa da dan adam yake samu a ranar kiyama game da zafi na wuta, yana kasancewa ne ta dalilin sadaka da ibada. Ya zo a hadisin Abdullah ibn Mas'ud marfu'an, annabi sallallahu alaihi wasallam yace ij'alu bainakum wa bainan nar hijaban, ku saka shamaki tsakaninku da wuta, walau bi shi'i tamra, koda ta hanyar sadakan rabin dabino, ku sa shamaki tsakaninku da wuta, ku sa garkuwa a tsakaninku da wuta. Ya za a yi ta sa garkuwa? Annabi ya ce koda ta sadakan rajin dabino ne, hadisin Abdullah ibn Mas'ud. Ya zo da wani lafazi kuma, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce liyattaqi ahadukum wajhahu an-nara walau bi shiqqi tamr, lalle ne kowa, kowane musulmi ya yi mafuskar sa garkuwa game da zafin wuta na tsayuwar hisabi. Manzon Allah ya ce koda ta hanyar sadakan rabin dabino ne. Ya zo ta hadisin Aisha, Allah ya kara mata yarda, shi ma bi isnadin hasanin, manzon Allah ya ce ya Aisha istatiri minan nar, ya ce Aisha ki yi makanki garkuwa game da zafin wuta, walau bi shiqqi tamra, koda ta hanyar sadakan rabin dabino ne. yana silsilatul sahiha hadisin 897 yana daga fa'idar sadaka hadisin uku ba da muka karanta din nan ya zo da wani lafazi a wata riwayar uku ba bin amir yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce inna sadaqata la tutfi'u an ahliha harral qubur wannan hadisin da yazo da wani lafazi manzo Allah ya ce lallai ita sadaka tana bishewa masu yinta zafin kaburbura ashe kaga sadakan ba wai sai an tashi a filin hisabi ne take samar maka garkuwa game da zafi ba hatta a kwanciyan kabari akwai zafi Allah ka tare Annabi sallallahu alaihi wasallam yace sadaka dinnan tana koran zafi ga masu yinta a kwanciyan da suke cikin kabari sai manzo Allah yace wa inna ma yastazillul mu'min yawm al-qiyama fi dhilli sadaqatihi ai in ka ji mumini ya samu wata inuwa a ranar kiyama manzon Allah yake ai inuwar sadakarsa ce kawai ko da aka ce Allah zai baka inuwa na al'arshi me dalili saboda kai sadaka ashe sadakan nan ita ce ta samar maka wannan inuwa wannan riwaya ta uku bata min amir ita ma ta inganta tana silsilatu sahiha hadisi na 3484 kaga ya nuna cewa zafin nan ana fara samun sa tun daga kwanciyar kabari Allah tabaraka wa ta'ala kamar da garkuwa don haka yasa sadaka tana da tasiri daga lokacin da mutum ya mutu yake fara cin ribanta daga mutuwar dan adam yake fara samun amfaninta tabda'u min al-qubur ila al-mahshar tun daga kwanciyar kabari yake fara cin ribar sadaka har zuwa tsayuwar hisabi yana daga fa'ida wanda hadisin Muawiya bin Haida ya tabbatar daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna sadaqata sirri idan mutun yayi sadaka a boye tutfi'u gababar rabbi yana bishe fushin Allah tabaraka wa ta'ala a ranar kiyama a tsayuwar hisabi shi ita ma wannan riwaya ta inganta daga manzon Allah tana silsilatu sahiha hadisi na 1908 kaga bayan sadaka ta kare ka daga zafin kabari sadaka ta kare ka daga zafin wuta wanda wutar jahannama da ke gabanka sannan sadaka ta maka inuwa a tsayuwar hisabi sannan hadisin Muawiya bin Haida Annabi sallallahu alaihi wasallam yace sadaka tana bishe fushin Allah gare ka idan ya zama lokacin da Allah zai ma hisabi baya fushi da kai me yake tabbatarwa makomarka aljanna domin idan Allah ya zo aka zo hisabi ga bawa Allah yana fushi da bawa wannan bawa bai tsira Annabi sallallahu alaihi wasallam yace sadaqatus sirri illa dai abinda ya bambanta wannan sadaka da sauran sadakoki ita wannan sadakan da take raba ka da fushin Allah sadaka ce da kai ta a boye ba wanda ya gani wannan sadakan da aka gani wannan ba ta da wani tasiri kana iya samun lada akan ta amma ba ta hana samun fushin Allah gare ka abinda ke hana fushin Allah ga bawa shine ya bada sadaka a boye babu wanda ya sani sai shi Allah wanda aka yi domin ta sai hadisi na karshe wanda zamu karanta a yau insha Allah wa an abi sa'id al-khudri an karbo hadisin daga abu sa'id al-khudri akalin sunan abu sa'id al-khudri muna yawan faɗa shi ne sa'ad bin malik bin sinan da shi da babansa dukkan su sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam babansa shine malik bin sinan yayi mutuwar shahada a yakin uhudu da saboda haka Abu Sa'id al-Khudri da shi da babansa dukkan su sahabbai ne da yawa malamai sukan ce radiyallahu anhuma Allah ya kara musu yarda shi da mahaifinsa hatta shi kansa Ibn Hajar yana sawa amma dan an ce radiyallahu anhu ba laifi bane an annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbo hadisin nan daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ayyuma muslimin kasa musliman sauban ala uriyin idan musulmi ya bama wani musulmi tufafi ya suturta shi ala urwin akan tsiraici ya rufe masa al'aura ya rufe tsiraicin sa kasafullahu min quburil jannati Allah zai tufata shi Allah zai bashi tufafi daga korayen tufafi na gidan aljanna wani abin sha'awa shine akwai abubuwa da dama na ado da ake a gidan aljanna ba a yi su a duniya. Akwai abubuwa da dama waɗanda Al-Qur'ani ya tabbatar mana yana daga ainihin ado a aljanna wanda a nan duniya ba a yi su, sai an shiga aljanna za a samu. Yana daga ilimin gaibi wanda Allah ya ba mu labari a kai, domin Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da, kamar yadda ka san a duniya akwai tufafin da ke burge mutane wanda jama'a sun fi sha'awarsa, to su kuma yan aljanna sun fi sha'awar korayen tufafi, launi kore kamar yadda Allah ya faɗa a suratu Kahfi aya ta 31, wa yalbasuna thiyaban khudran, yan aljanna suna saka tufafi koraye, wato su wani burgewa ne, Allah ka samu ne wani burgewa ne na musamman. To Allah tabaraka wa ta'ala zai baka tufafi kore na aljanna, wato launi mai daraja a cikin aljanna, saboda ka tufatar da dan uwa musulmi. Wato idan ka dauki kaya ka ba mu musulmi sadaka, to Allah zai saka maka da irin abin da ka aikata, zai baka tufafi amma a gidan aljanna wanda ya fi wanda ka bayar. Wa ayyuma muslimin at'ama musliman, duk sa'ilin da wani musulmi ya ciyar da wani musulmi, ala ju'in, akan wata yunwa da ta dame shi, at'amahu Allahu min thimarin janna, to Allah zai ciyar da shi daga ƴaƴan itatuwan aljanna, zai saka masa. Wa ayyuma muslimin saqa musliman ala dhama'in, duk sa'ilin da wani musulmi ya shayar da wani musulmi akan kishi, musulmi yana jin kishin ruwa ka ba shi ruwa ya sha, har yanzu ana samu masu yi, don wani in ka tafi shagonsa ba ni ruwa ya ce na nawa ruwan, na nawa za a baka. Idan mutum yana jin kishi ko da kana da shago kana sai da ruwa, saboda kar ka rabu da sunnar manzon Allah, ka yi kokari ka samu randa, kaga dai randa ba sai ruwan za ka yi ba, ina ganin jawowa za a yi a zuba a ciki, ko ka ringa ajewa. Idan wani ya zo ina jin kishi, to kar ka ce za ka sai da mai ɗibi ruwan ka ba shi, domin akwai mai sayan ruwa ba don yana jin kishi ba, ba don ya dame shi ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, idan ka shayar da musulmi saboda yana jin kishi, sakahu Allahu, Allah zai shayar da wannan mutumin minar rahiqin maktum, daga wani abin sha mai murfi. Ar-rahiq, abin sha, duk wani abin sha ana kiransa ar-rahiq. In ka dubi Aunul Ma'bud mujallal 566, ar-rahiqu safwatul khamri wash-sharabul khalis alladhi la yajid shadidi, duk abin da ya zama an yi shi babu algush, an yi shi da kyau, idan kunu ne aka dafa shi yadda ya kamata ba a yi haɗinci ba, idan fura ce aka dama ta yadda ya dace babu haɗinci, giya idan ya zama an haɗa ta yadda babu haɗinci na aljanna, to duk kowane ana kiransu ar-rahiq. Don haka yasa in ka dubi fassarar wannan kalma da ta zo a suratul tafsir, za ka ga ar-rahiqu abin sha ne na gidan aljanna, yana iya zama ruwa, yana iya zama duk wani abin sha, amma yana da daraja, saboda me Allah ya kira shi al-maktum. Al-maktum shine wanda ke da murfi. Al-maktum huwa al-masul alladhi lam yubtazal li ajali khatama, saboda an sa mar hatimi an rufe shi, an sa murfi an kulla kansa, wato ruwan aljanna babu wata halitta da ta taba sha, kai ne kadai za ka fara shan wannan ruwan. Allah zai shayar da kai ruwa mai tsafta, idan ma giya ce aka ce ta aljanna ba irin ta duniya ba ce, mai tsafta ce. Wa lam yasil ilayhi ghayru ashabihi wa huwa ibaratun an nafafati, malamai suna cewa idan Allah ya kawo kalma ta ar-rahiq, ko aka samu wannan kalma cikin hadisi, ana nufin abin sha mai tsananin daraja wanda an rufe shi, babu wata halitta da ta taba isa gare shi in ba wanda aka bashi aljanna ba. Ibn Hajar yace, rawahu Abu Dawud, al-Imam Abu Dawud ya rawaito wannan hadisi, yana kitabu zakati, babun fi fadli saqi al-ma'i, babi game da falalan shayar da ruwa. Ka shayar da ruwa yana da falala, ba a ce kar ka sayar ba, ba laifi bane don ka sayar da ruwa, amma dai kar ya hana ka kuma yin alkhairi, domin sau da yawa sai kaga ya hana mutum alkhairi. Yana mai Ibn Hajar yace, wa fi isnadihi layyinun linun, isnadin wannan hadisi akwai laushi, bi ma'anar hadisin yana da rauni, hadisin yana da rauni. Akwai riwayoyi da dama na wannan hadisin, kamar misali akwai riwaya ta Imam Tirmidhi, yana kitabu sifatul qiyama, babu ma ja'a fi sifati awani al-qawbi akwai riwaya ta al-Imam Ahmad cikin al-Musnad akwai riwaya ta al-Imam al-Baihaqi al-Litafi as-Sunan al-Kubra jama'u abwab sadaqati at-tafawwur babu ma warada fi sadri al-ma'i kulluha da'ifa duk wata riwaya da tazo da wannan hadisin gabaɗaya tana da rauni hadisin yana da rauni yana da'if sunan Abi Dawud hadisin 300 hadisin 371 hadisin 682 yana da'if sunan Tirmidhi hadisin 2484 da da'if Jami'i Sabir hadisin 2217 da'if Targhib hadisin 2278 hadisin yana da rauni amma kuma bayanin hadisin haka din ne ya inganta saboda akwai wasu hadisai da suke nuna falalan ka tufatar da dan uwa musulmi idan ka ba wa dan uwa musulmi tufafi kana samun lada idan ka ciyar da musulmi kana samun lada idan ka shayar da musulmi kana samun lada illa dai wannan hadisin bai inganta ba akwai hadisin da aka samu wanda wani taji yana cewa kuntu inda ibn Abbas na kasance wurin Abdullah ibn Abbas faja a sa'ilin fasa ala wani mutum sai ya zo yana roƙonsa ka taimaka min da kayan sawa faƙala lahu ibn Abbas sai Abdullah ibn Abbas sai ce masa a tashhadu an la ilaha illallah shin ka shaida cewa babu abin da ya cancanta abota masa face Allah ƙala sai mutum ya ce na'am na tabbatar da wannan ni musulmi ne a tashhadu anna muhammadar rasulullah ka shaida muhammadu manzon Allah ne ƙala na'am ni ce na shaida wa tusalli al-khamsa kana salloli guda biyar a rana ƙala na'am ya ce ƙwarai tasuma ramadan kana azumi idan wata ramadan ya tsaya ƙala na'am ya ce ƙwarai sai Abdullah ibn Abbas ya ce amma inna laka alaina haqqan ya gula ya kai yaro kana da haƙƙi akan mu ya zo yana roƙon mu bashi kayan sawa kuma dan uwa ne musulmi ka dubi hadisin nan ayyuma muslimin ka fa musliman dan uwa musulmi yana da haƙƙi akan dan uwa musulmi bai kamata a gari a samu musulmi na yawo tsirara ba saboda yana da haƙƙi na ƴan uwantaka akan sauran musulmai da ke wannan gari don haka yasa Abdullah ibn Abbas lokacin da yaron ya zo yana roƙon kayan sawa ya mar waɗannan tambayoyi da ya ba da amsa yake ashe kai dan uwanmu ne kana da haƙƙi akan mu sai ya ce ma waɗanda ke kulawa da dukiyarsa iksuhu tauban ku ba shi tufafi da zai sa kana yiwuwa kuma waɗanda suke tare da shi ne ya ce musu wanda ke da hali ya ba ma wannan mutumin ya ba ma yaron nan kyautan tufafi da zai sa Abdullah ibn Abbas yace fa inni sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul saboda naji manzon Allah yana cewa man kasa musliman tauban duk wanda ya tufatar da musulmi ya bashi kayan sawa lam yazal fi sitrillahi ba zai fushe ba yana cikin suturar Allah ma dama alaihi minhu khaytun aw sintu matakar akwai zare daya da ya saura na wannan tufafi a cikin wannan mutum amma ranar da mutumin ya daina sawa to suturar da ake baka a dalilin sa an kwaci hadisin yana al-Musnad al-Imam Ahmad yana Sunan Tirmidhi al-Imam Tirmidhi yace hadha hadithun hasan al-Imam al-Hakim ya rawaito shi a cikin al-Mustadrak yace hadithun sahihul isnadi lallai duk mutumin da ya suturta dan uwa musulmi Allah yana rufa mar asiri shi suturar da Allah zai baka ba na kayan sawa bane zai rufa maka al-aura al-aurar ka kuwa tana yiwuwa na zahiri ne ko na bade Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu dada amina mutum fada daidai Allah kuma ya gafarta mana kurakurai muna roƙonsa subhanahu wa ta'ala ya kyauta ƙarshen mu Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu cikin waɗanda ake ba su wannan falala na shiga inuwar al'arshi a ranar hisabi Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك